yan uwa na dalibai na wannan makaranta da waɗanda suka zo taya murna, sauran yan jaridu da yan agaji da duk wanda ya halarci wannan waje. Ina sallamar musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana domin yaye ɗalibai a wannan makaranta ta ainihin Baba Kafinta, wato litahfizil Qur'an wa tartili. Tun da dama a bayani an ce akwai waɗanda suka haddace, akwai kuma waɗanda suka iya tartili. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ni'ima da ya kasance an samu ɗalibai masu yawa, mazansu da mata, waɗanda Allah ta'ala ya taimake su suka haddace littafinsa, da kuma waɗanda suka iya karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Dama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani a cikin hadisin da Anas ibn Malik radiyallahu anhu ya ruwaito, wanda annabi yake cewa inna lillahi ahalina minan nas, lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana da mutane a cikin mutane, bi ma'ana Allah yana da nasa mutanen a cikin mutane. Sai kuma manzon Allah ya fassara ko ya yi bayanin waɗannan mutane, shi ne ya ce su ne ahalul Qur'an, kum ahalullahi wa khasatuhu, ma'abuta al-Qur'ani, bi ma'ana su ne mutanen Allah kuma su ne keɓantattun, wato masu matsayi na musamman a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Malaman hadisai da yawa sun fassara ahalul Qur'ani su ne mahaddata al-Qur'ani a tulmi na farko, waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dama suka haddace littafinsa, domin babu darajar da tafi wannan. Sannan na biyu kuma sai waɗanda suka iya karatun Qur'ani suna karantawa ba tare da kuskure ba, waɗanda su ma za su rinƙa sanya wani ɓangare na karatu a kowace rana ko a kowane lokaci idan sun samu faraga, wanda idan suka zo suna karantawa za ka ji tamkar sun haddace ne alhali ba su haddace ba. To lalle hakika waɗannan su ne mutanen Allah, kuma su ne keɓantattun bayi masu daraja waɗanda suke kusa da Allah subhanahu wa ta'ala. Lalle abin a godewa Allah ne, kuma abin farin ciki ne kwarai da gaske a ce ga yara ƙanana waɗanda Allah ta'ala ya ba su haddan wannan littafi, ko kuma ya ba su dama suka iya karantawa fiye ma da yadda iyayensu suke karantawa. Lalle wannan babban ni'ima ce kuma abin godiya ne, saboda a cikin yaran da aka gabatar na ga wani ɗan feret haka, ina ganin ni dai ganin da na masa ba ƙaramin ruwa ne mai shekaru da yawa ba, yaro ne ɗan ƙanƙani mai yiwuwa yanzu in ka ba shi naira 1,000 ma ko 5,000 gigi cewa zai yi, ya rasa yadda zai yi da wannan kulin. Amma ga shi ya hau kan minbari ya karanta Al-Qur'ani tsaf-tsaf kwatankwacin yadda malamansa suke karantawa. To kun ga ire-iren waɗannan ni'imomi wajibi ne matsayinmu na shugabanni mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, domin idan ana samun yara ƙanana ire-iren waɗannan suna haddace littafin Allah, suna karanta littafin Allah ba tare da kuskure ba, to za a samu sauƙi wajen gudanar da shugabanci. Allah zai mana maganin bala'o'i da musibu, za a samu albarku masu yawa. Saboda haka kun ga kenan ta ɓangaren mu waɗanda mu ba iyayensu ba ne, wajibi ne mu gode wa Allah. Sannan ta ɓangaren iyaye su ma su daɗa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah ta'ala ya ba da dama ma iyayensu maza da mata suka haddace Al-Qur'ani. Waɗansu ma za ka samu ba domin iyayensu sun haddace Al-Qur'ani ba, to da ba mamaki idan suka ƙare, suka zuriyan ta ƙare, to za su je lahira su tashi a cikinsu babu mahaddacin Qur'ani ko laya. Amma sai Allah ya sanya albarka cikin iyayensu, wanda ana kyautata zaton a ci gaba da samun albarka a cikin ainihin jikokinsu da tattaba kunninsu har ya zuwa lokacin da duniyan za su kare ko kuma a yi takin duniya. Saboda haka lalle iyaye waɗannan yaran da suka haddace Alkur'ani a rike su hannu biyu kuma a taimaka musu, a agaza musu, a ba su goyon baya. Alhamdulillahi a jami'a muna ganin yara da yawa mazansu da matansu waɗanda suka haddace Alkur'ani suna karanta fannoni daban-daban, kuma sai ka samu fannin da suke karatu a kai wato suna gaba-gaba, suna daga cikin masu cin jarabawa sosai. Za ka ga yaro ya haddace Alkur'ani yana karanta medicine yana gaba-gaba, ko yana karanta wani abu wanda ya shafi engineering za ka ganshi a gaba-gaba, ko yana karanta education ko wani course na art zalla yana gaba-gaba. Wanda in ka bincika za ka samu ya haddace Kur'ani tun farko kafin ya zo university ko kuma ta haddace Alkur'ani. Saboda haka daidai wannan gaba muke cewa yana da kyau a ci gaba da goyon bayansu wajen ci gaba da karatu, in ma dai su daɗa faɗaɗa wato karatun Kur'ani tun da sun haddace, su nemi ilimin ƙira'o'i daban-daban, sannan su nemi ilimin tafsirin Alkur'ani. Yasa Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala da zai rubuta tafsiri sai ya rubuta introduction na tafsirinsa a cikin mujalladi guda hudu, shine al-itqan fi ulumil qur'an, bima ana sai da yi rubutu na volume har guda hudu, sa'annan yazo ya rubuta tafsirin qur'ani cikin volume guda 20. To kun ga ana buƙatar duk wanda ya haddace qur'ani yayi kokari ya karanta wannan mukaddima. To mukaddiman nan littafai guda hudu ne, kafin kuma a zo kan wannan tafsiri littafai guda 20. Wannan fa misali ne na ainihin tafsirin malami guda ɗaya, ba dai kan misalai na tafsirai malamai da yawa ba waɗanda yake sun rubuta tafsirai iri daban-daban. Saboda haka ina wannan fanni ne ya ku ƴan uwana ma haddata, akwai sauran tafiya. Idan kuma Allah ta'ala ya sanya kuna da basira a ɓangaren abin da ya shafi ilimin boko, to lalle muna son ku ci gaba, domin idan aka ce mahaddatan Qur'ani su ne ma'aikatan banki, to lalle ba za a rinƙa samun cuwa-cuwa ba. Idan aka ce mahaddatan Qur'ani su ne wanda suka karanta business kuma su ne administrator, to muna ganin Allah yadda ba za a samu cuwa-cuwa ba. Idan aka ce su ne likitoci a asibiti waɗanda suke kula da maza da mata, muna ganin Allah yadda ba za a samu matsala ba. Kuma yana da kyau kamar yadda ɗaya daga cikin masu gabatar da jawabi suka yi bayani, ko kuma mai gabatarwa ya ce Qur'ani idan aka haddace shi a yawaita maimaita shi. Daman Annabi ya riga ya faɗa, ya ce ta ahadu hazal Qur'an a hadisin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, ya ce ta ahadu hazal Qur'an fa innahu fa wallazi nafsu Muhammadin bi yadi lahu ashaddu tafallutan min al-ibli min uquliha, yace kuna ce ma wannan Alkur'ani, yace ina rantsuwa da wanda ran Muhammad yake ga hannunsa. Lalle Alkur'ani yana saurin kubucewa daga kwakwalwa bayan an haddace idan ba a dage ba, kamar yadda raƙumin jeji wanda yake yana yawo a jeji aka kamo shi aka kawo shi gida, idan ba a masa kyakkyawan tabaibayi ba yakan zulle ya koma jeji, kuma wajen kama shi ba zai taɓa yadda a kama shi ba. Saboda me? Saboda an masa na farko ba zai yadda da na biyu ba. Saboda haka wannan simili ne Annabi ya buga mana dangane da yadda Qur'ani yake kwacewa idan ba a rike shi hannu biyu ba. Saboda haka ya ku ƴan uwana ɗalibai da waɗanda za su ci gaba da karatu a wannan layi na Islamic Studies, da waɗanda kuma za su sake su kama wani layi na boko, lalle a rike Alkur'anin nan hannu biyu. Kuma idan a rike Allah tabaraka wa ta'ala zai taimaka wajen ainihin haddace shi da kuma kiyaye shi, tunda Allah ta'ala shi ya alƙawarin haka, kamar yadda Allah ya ba ku hadda kuna yara ƙanana, wanda yake ba ku san ma duniyan ba, ba ku san rikicin Najeriya ba, amma Allah ta'ala ya taimake ku ka haddace. Saboda haka yi ƙoƙari a rike hannu biyu kuma iyaye su taimaka. Duk da kasancewa mun sani wani lokaci iyaye sai ga an bi su bashin kuɗin Islamiyya da kuɗin makarantar hadda an daɗe ba a biya ba, wani ma zai zo ya taɓa da haƙuri. Amma idan an zo Babani Academy ko wale ne I am sorry na dai an mutu baba ne haka da me saboda shine na rike na haddade eh la sauran makarantu furabel sai kaga in aka dan yi barazana sai ga kowa yayi sai telin dukkan makaranta to saboda haka kuma malamai da kuke koyarwa masu koyar da islamiyya da masu koyar da masu hadda gaskiya Allah ne mai biyan ku sai dai ayi muku addu'a Allah ta'ala ya saka muku da alheri kuma a matsayina na karamin almajiri kuma karamin lecturer wanda yake koyarwa a wannan yanki ina ganin tunda mai girma hakimi ya bada wanda yayi na daya ko wanda yafi kokari naira 10,000 to ni ina ganin malaman makarantar ne zan ba su naira 100,000 insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh atakbir
Allah
atakbir jawabin shugaban kungiyar jama'atul zalatul bid'a wai kamatul sunna na jihar Bauchi kenan Professor Zubair Abubakar Madaki wanda ya gabatar da jawabi a matsayin ta na bako mai jawabi kuma ya ba da kyautar kudi naira 100,000 yake shi ga malaman makaranta Professor kasancewar sa malamin makaranta ya san halin da malaman malamin makaranta zai zo ya ta koyarwa wata gilce fanin gidansa ma bai yi ba wannan makaranta Professor a